muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 28 ga watan Disamba a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a daidai lokacin da ake ci gaba da neman hanyoyin magance matsalolin tsaro musamman a arewacin Najeriya, masu fada aji sun bayyana cewa komawa kan tarbiyyar kwarai zai taimaka wajen kawo ƙarshen miyagun iri a ƙasar. Bayan haka, za ku ji cewa 'yan Najeriya na nuna matuƙar damuwa game da shirin gwamnatin tarayyar ƙasar na janye tallafin man fetur a shekarar 2022. Muna kuma tafa da rahotonmu na musamman game da wani taron mata 'yan ƙabilar Dukawa da aka yi a jihar Niger da ke Najeriya. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga Niger. Amma yanzu dai sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ma'aikatan agaji guda biyu daga kungiyar rajin kare yara ta Save the Children suna cikin waɗanda aka kashe a wani hali da aka kai a jajibirin Kirismeti, a cewar kungiyar a yau Talata. Kungiyar ta dora laifin halin ne akan sojojin ƙasar da suka yi sanadin mutuwar mutum 35 a jihar Kaya. Cin zarafin fararen hula ciki har da ma'aikatan agaji ba abu ne da za a lamunta da shi ba. Wannan wani hali ne na rashin hankali da ya karya dokar aikin jin kai ta ƙasa da ƙasa, in ji shugaban kungiyar yana faɗa a wata sanarwa. Ya ce ba wannan ne karin farko ba. Ana auda mutanen Myanmar suna ci gaba da fuskantar tashin hankali, kuma wannan lamari na buƙatar ɗaukar matakin gaggawa, in ji Ashing. Rundunar sojin Myanmar ta ce an kai wa dakarunta hali ne a lokacin da suka yi ƙoƙarin tsayar da wasu motoci guda 7 da ta ce suna tuƙi ta hanyar da bai dace ba. Ofishin jakadancin Amurka a Myanmar ya kwatanta halin da na rashin imani. Shi ma sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi Allah wadai da wannan halin. Shaidu sun ce jami'an tsaron Taliban sun yi harbe-harbe a yau Talata domin tarwatsa kungiyar rajin kare haƙƙin mata da suka gudanar da zanga-zanga a birnin Kabul akan hana wa mata damar yin ilimi da aiki a ƙasar. Matan sun yi tattaki a manyan titunan babban birnin Afghanistan zuwa ma'aikatar bunƙasa tarbiyya da hana miyagun ayyuka, wadda ta ƙarfafa dokar ta musulunci kamar yadda Taliban ta tarjama. Wasu masu zanga-zanga sun riƙa kwalaye da ke cewa mun gaji da wariyar jinsi. Wani kwalin kuma ya ce mu ne muryar mutane da suke fama da yunwa. Wata mace ma ta riƙe wani kwali da aka rubuta cewa mu mata mu tashi tsaye mu kyamaci wariyar jinsi. Gwamnatoci da dama a duniya da kungiyoyi rajin kare haƙƙin bil'adama suke matsawa Taliban lamba da su mutunta haƙoƙin mata tun lokacin da ta kwace iko a ƙasar Afghanistan a cikin watan Agusta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafar yaɗa labaran Siriya ta faɗa cewa wani makami mai linzami da Isra'ila ta harba daga tekun Mediterania ya afka wa tashar jirgin ruwan Siriya ta Latakia, inda ya tada wuta da ɓarna mai yawa. Kamfanin dillancin labaran ƙasar na Sana'a ya ce an kai harin ne da sanyin safiyar yau Talata, kana harin ya taɓa wata kwantena a nan tashar jirgin ruwar. Latakia ita ce babbar tashar jirgin ruwa mai yawan hada-hada a Siriya, kana harin na Isra'ila shi ne na biyu da ke auna wurin a cikin wannan wata. Isra'ila ta kai hare-hare da dama ta sama akan wasu yankunan Siriya tun lokacin da ƙasar ta faɗa cikin yaƙin basasa a shekarar 2011. Ba kasafar Isra'ila take tsokaci a ɗaya daga cikin hare-haren da take kaiwa ba, amma ta amince da kai hari akan sojojin da Iran ke marawa baya da kuma jigilar kayayyaki domin hana Iran samun mafaka a nan Siriya. A yau Talata, kotun kolin Rasha ta yanke hukuncin rufe babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar da ake kira Memorial. Masu gabatar da ƙara sun zargi Memorial da ƙin saka alama yadda ya kamata akan littattafanta da aka ayyana ta a matsayin wakiliyar ƙasashen waje. Sun kuma ce kungiyar tare na tarayyar Soviet tare da sake gyaran aƙidar Turawan Nazi da suka kira da masu laifi. Kungiyar ta Memorial ta yi watsi da waɗannan zargi-zargi da ta kira na siyasa, kana shugabanninta a sallashe takobin ci gaba da gudanar da ayyukansu. Kungiyar ta haifice ne ta hanyar aikin tattara laifuka a lokacin shugaban tarayyar Soviet Joseph Stalin, kuma a baya-bayan nan ta yi magana akan kokarin murkushe masu sukar lamirin shugaban Russia Vladimir Putin. A ƙarshe, shugaban ƙasar Somaliya ya dakatar da firaministan ƙasar bisa zargin cin hanci da rashawa a rikicin baya-bayan nan kan wanda zai jagoranci ƙasar da kuma zaɓen ƙasar da aka jinkirta. Masu sukar shugaba Muhammad Abdullahi Muhammad da aka fi sani da Farmajo sun ce yana neman ya ci gaba da mulki ta kowace hanya. Wakilin muryar Amurka a birnin Mogadishu Muhammad Kahiye ya ce a kwanan nan mutane biyu ba su jituwa akan batun tsarin zaɓe. A wani taron manema labarai, Prime Minister Muhammad Hussein Rubel da ake rikici da shi ya ce zai ci gaba da sauke wajibobin da dokar ƙasar ta dora masa wurin shirya zaɓe domin samun miƙa mulki cikin lumana. Prime Minister ya kwatanta matakin da shugaban ƙasar ke ɗauka na tsige shi daga mukaminsa da yunkurin juyin mulki. Ofishin jakadancin Amurka a Mogadishu ya kira da kakkausan murya ga shugabannin na Somaliya da su gaggauta warware wannan tankiyar kana su janye daga ayyukan takala.
Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu. A yayin da ake ci gaba da neman mafita wajen warware matsalolin tsaro a Najeriya, musamman a yankin arewacin kasar, masu fada aji sun bayyana cewa komawa kan tarbiyyar kwarai zai taimaka wajen kawo ƙarshen miyagun iri a Najeriya. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdurra'uf ta aiko mana da wannan rahoton.
A kusan kullum magana ɗaya ke ci gaba da ciwa al'umma arewacin Najeriya tuwo a ƙwarya sakamakon yadda 'yan bindiga ke kashe-kashen al'umma da basu gani ba. Lamarin da ya kai ga kiraye-kirayen gwamnati ta kawo ƙarshen matsalolin na tsaro daga matasa, dattawa, sarakunan gargajiya, malamai da ma sauran al'umma. Sarkin jiwa Dr. Idris Musa ya bayyana cewa
kallon talabijin da sauransu na ƙasashen yamma ya bannata al'adu wanda yake ga abin takaici ba wai yamma na kasar nan ba, yamma ta Turawa ga magana shaye-shaye, yan mata na shaye-shaye, wasu matan aure ma shaye-shaye suke yi. To amma ire-iren waɗannan yanzu an biya ta al'adu irin ta yamma na Turawa, wasu al'adun ya zamanto mun mai da su namu. Ya kai ga yanzu ana gwaji irin su bindigogi ko yan bindiga roba, ya kai ga yanzu nan har ya zama na gaske. Saboda haka ya zama tilas mu yi kokari mu shiga zuciyarmu a matsayin mu na al'umma kasa, mu tarbiyyar da kanmu tun daga sama har ƙasa. Su kuma waɗanda suke ɗauke da bindigogin nan muna masu ba su haƙuri da su dubi zuciyarsu, su dubi waɗanda ake kashe wannan ƴaƴan Adam ne irinsu. Allah ya taɓo zuciyarsu su aje makaman nan saboda zaman ƙasar nan ya mana daɗi da mu da su.
Shima Ibrahim Sharif ɗan asalin jihar Kano ya tofa albarkacin bakinsa kan komawa kan tsarin gargajiya wajen zamantakewar al'umma.
Ina ga cewa wannan tsari da muke da shi kafin tura mulkin mallaka wanda shine tsari wanda na su unguwanni da daga tai ga tsari ne mai kyau, kuma idan aka ci gaba da wannan tsari zai kawo sauki wajen harkar tsaro da kalubalen da muke fuskanta a arewacin Najeriya a yau. Wato idan kika duba lokacin iyaye da kakanni za ki ga cewa idan aka yi bako ko kuma aka yi wani babban malami mai unguwa ko dagaci yana sani, saboda a tabbatar da cewa an san wane ne wannan mutumin, an san daga ina yake, idan yana buƙatar a sauke shi za a sauke shi, ko kuma idan yana buƙatar a taimaka masa za a taimaka masa. Wannan yana taimakawa kwarai da gaske wajen sanin wa yake cikin unguwar, wa yake cikin gari, ko kuma daga ina yake. To a yau abin da muka tashi da shi shine ga baki ɗayanmu mun manta da wannan al'ada wanda ya taimaka kwarai da gaske wajen koda tarbiyyar yaran da muke da su ma da kuma kula da mutanen da suke cikin unguwar.
Ita ma ƴar majalisar wakilai ta ce,
sunana Honorable Khadija Waziri Bukar Ibrahim, ina wakiltan Damaturu Tarmuwa Gujiba Gulani Federal Constituency a majalisar wakilai. A gaskiya Najeriya duka dole mu sa hannu mu ga cewa komai ya tafi daidai, kuma in dai maganar tsaro ne bayan haka ai duka mu 'yan bil'adama ne, duk muna da iyaye wanda za su ce mana bari mu bari. To why not a zo a kira kowa da kowa a zauna a sasanta a ji shin menene matsala, a nemi mutane daga legislature da executive da judicial.
Kona fasinjoji sama da 42 da 'yan bindiga suka yi na kwanakin baya-bayan nan a jihar Sokoto da kuma kisan wasu talakawa a yankin Gi. Arewa da ke jihar Kaduna na daga cikin ayyukan bata gari da yasa yan arewacin kasar ke cewa tura ta kai bango sai dai gwamnati na ƙara jaddada cewa tana yin duk me yiwuwa wajen shawo kan matsalolin na tsaro. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoton. A yayin da ake haramar shiga sabuwar shekara ta 2022, ƴan Najeriya na nuna matuƙar damuwa akan shirin gwamnatin tarayya na janye dukkan tallafin man fetur, da hakan zai sa lita ta kai naira 320 zuwa 340 daga naira 162. A halin da ake ciki dai, ba da tallafin fetur zai zama baya ƙarƙashin doka zuwa watan Fabrairu na shekara mai zuwa, abinda ka iya janyo ƙara tsadar kayayyaki. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Alhikaya ya aiko mana.
Wannan ba ma lokaci, to na gaya maka ga lokacin da ba a bada man nan ma na yi ƙarya wallahi. Dan mai da mai a gidan ma.
A yan kwanakin nan a Abuja akan wayi gari a ga matasa sun fito da jarakuna kan titi suna sayar da fetur a bakar kasuwa, inda wasu gidajen man kan rufe, amma daga bisani ko can dare sai lamarin ya koma daidai. Duk da ma'aikatan gidajen mai kan ce rashin isowar tankunan dakon mai ne don rufe wata muhimmiyar hanyar da suke bi, mutane sun shiga fargaban hakan shiri ne kamar yadda aka saba in za a ƙara farashin man fetur.
Exact figures from our books is anywhere between 100 billion and up to 120 billion per month.
I say when gaban kamfanin man fetur na NPC Mele Kyarikolo ya bayyana cewa duk wata gwamnati kan kashe tsakanin naira biliyan 100 zuwa 120 kan tallafi, amma yanzu ba za ta iya ci gaba da kashe makudan kuɗin ba, za ta goge tsari a kundinta. Talakawa da ƴan hamayya na caccakar gwamnatin ta APC da ta sha alƙawarin daidaita lamura, har ma da alwashin da shugaba Buhari yi tun kamfen na gugar zanar bai dace lita ta yi tsada haka ba. Halima Kajuru ƴar hamayya ce da ke cewa duk alƙawuran da aka ɗauka ba a gani a ƙasa ba.
Mai ma an ce ma an cuci ƴan Najeriya tun da suke da mai in an kan kuka ma an yi an ce ƴan Najeriya suna sayan mai a 85 ko naira 50 ma bai fi su sayan mai ba, 20-20 za a sayar. To gashi abubuwan da muka gani. To mutane sun duba sun ga abin duk propaganda ne da roman kunne, kowa ya kai ya kuma kullun sai a dinga ai hakuri ai hakuri. An ce container ko tarago na jiragen ruwa zai sauka na abinci komai zai koma a kashin kafa sai ta koma 2,200. An ce container tarago sun sauka, har yanzu dai taragon nan ba a sauke kayan shi ba har yanzu. Kaga abin ya zama yaudara. Ita kuma yaudara ba za ta kai mutum ko ina ba, gaskiya da gaskiya ita za ta kai mutum.
Masana da masu hannu a lamuran fetur sun sha ba da shawarar kafa ƙananan matatun fetur din da hakan zai sa a rika tace man da ake bukata daga cikin gida, da haka ba ma bukatar a fita waje bare a yi maganar tallafi.
NNPC in maybe establishing or bringing in co-partner technical partners in establishing more modular refineries 5 or 6, we will be willing to.
Haka nan shi ma zan tawarsa da NTA sakataren kungiyar dillalan fetur Zarma Mustapha ya ce kafa ƙananan matatun mai a Najeriya na daga matakan kaucewa irin wannan kalubalen da yake faru don dogaro ga shigowa da man daga ƙetare.
Most of the marketers that get this product.
Mustapha ya ƙara da cewa rashin wadatar man na ƙara kawo matsalar, da kuma tawainiyar dakon man daga Lagos zuwa jihohi masu nisa da hakan kan sanya ƙara farashin litar. Kuma dai me za a ce, tuni farashin kayan masarufi yayi tashin gauron zabi, ballantana yanzu a ce litar fetur ta cilla. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yeah.
Badalla. A gaida Nasir Adam El-Hikaya da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman.
Babban taron matan kabilar Dikkawa na shekara ta 2021 da ya gudana a jihar Niger, Nigeria ya nuna damuwa matuka akan yadda matsalar rashin tsaro ke neman durkusar da yankin arewacin Nigeria. A Nigeria dai ana samun yan kabilar ta Dikkawa a jihohin Niger da Kebbi da wani tarihi ya nuna cewa sun fito ne daga kasar Dukku ta jihar Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya. Malama Hawwa Kulu Muhammad Sani na ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taro da ya gudana a garin Kwantagora ta jihar Niger ta ce matsalar rashin tsaron ya addabi kowa har da su matan kabilar Dukkawan.
Rashin tsaro kan wallahi yana damun kowa saboda duniya in babu kwanciyar hankali ai babu wanda ke jin daɗi, saboda haka kowa ba wanda ke jin daɗi wanga al'amari. Muna dai roƙo Allah Ubangiji ya kawo mana dauki.
Sarkin kabilar Dukkawan na yankin masarautar Kwantagora da ya halarci wannan taro ya ce akasarin kabilar Dukkawan manoma ne da a yanzu haka suka kasa ɗebe amfanin gonarsu saboda matsalar ƴan bindiga.
To gaskiya akan maganan tsaro, mutanen kauyuka ana samun matsala gare su, sun yi noma su samu sun kwashe abin nan ba bayan da za a yi ai da yau taron ga da ya yi haka ai amma da shige ba su da kwanciyar hankali. Mutanen kauyuka ba wanda ya shigo, iyakan wanda suke cikin gari su ne ke zaune su suka samu hallara wannan wasan yau. To saboda haka nan muna neman gwamnati don Allah ya taimaka ya sa hannu ga wannan ababin duka da jami'an tsaro.
Makaɗan gargajiya na kabilar Dukkawan sun baje hikimar su a wajen wannan taro. Babbar matsala da matan Dukkawan ke fuskanta ita ce na alakanta su da talauci ko kuma tsiya ga duk wanda ya kuskura ya auri mace yar kabilar Dukkawan. Hajiya Hawwa Kulu Yakubu Haraka ita ce uwar wannan kungiya ta nuna rashin jin dadinta akan wannan al'ada.
Wannan makasudin wannan taro namu na yau muna mika godiyan mu da jin dadi da matukan farin cikin mu kungiyan mu ta kai shekara ɗaya. Yau mu hada kanmu mu matan duk ƴaƴan Dukkawa da ake ce mana Baduke ciya ne ka a auri Baduke, ba mu da ciya wai yanzu haka in wani ya ce zai auri yarinya in dai Baduka ne sai a ce kaka aure ta Baduka ne, a'a ko me ye dalili? Ko Allahn Bahaushe daban ne, Allahn Balarabe daban ne, Allahn Baduke ya zama na daban don ba a son shi aka yi shi da ciya? Shine nake so in yi tambaya akan wannan abu. Wallahi Baduke bai da ciya, saboda haka ka gani an ka auri Baduka wallahi ka aje mai gaji cikakke cikin gidanka wanda yake kome ka ajiye gidanka bai bacewa bai kuma tabuwa. Mu yanzu dai muna bukata gwamnati da ta muna tallafi ka kuma san da mu kuma amsa muna doka kan wanda yake kare kiran mu ƴanciya dan ba mu da shi. Kowa yana da rufe asiri kuma sarkin mu shi yasa mu shi muna kirari, kuma da ya muna kirari bai muna kirari a wadda ciya ba na arziki da jarunta shi yasa ya muna kirari sarki ma'az shi ya muna kirari. To kuma mu ba muna kirari da ciya ba ai, amma ya muna kirari saboda mu jarumai ne za ko kine masu kaso mu kansu nama komin kankantar mace ko inde Baduka ne ita wallahi sai ta ke cire ni dan ba ta dauka. Wayyo Allah mu yanzu wanda dudu aka ci ta wata himmace guda kamar an ci na duniya ne, saboda babu babban bakin cikin ƴan mace a rayuwarta na duniya. Ai mace ta ƙarfi da yaji wallahi ko ta mutu za ta mutu ne da abin wannan cikin ranta.
Ita ma dai Hadiza Suleiman Barau da ta halarci wannan taro ga abin da take cewa akan wannan al'ada.
Abin da make bani mamaki ni abin ma daure mani kai yake. Wai mu sai matan duka sai a ce ba a san mu amma mazan mu samari mu haroshin din su ake. To muke nan matan muke da ciyan koko mazan. Ni abin da na dauka dai arziki da samu da rashidin na Allah ne.
Yan kabilar dukkan dai da dama daga cikin su mabiya addinin musulunci ne amma akwai wasu daga cikin su masu bin addinin Krista da ma na gargajiya. Malam Rabiu Usman Garima wani malamin addinin musulunci ne a Najeriya ga abin da yake cewa a mahangar addinin musulunci akan wannan al'ada ta dora talauci ga matan dukkawan.
Wallahi babu shakka mutane da yawa sukan watsa wannan cewa duk wanda ya aure su ba zai yi kuɗi ba kuma dama idan yana da kuɗi in ya saki ya aure ta sai kuɗin shi sun kare. Mutane sukan faɗi wannan magana amma champi ne wanda yake kuma champi a musulunci ba wani abun kwarai bane. Wannan kuɗi a ce don an aure mace a ce za a talauce ko kuma dama idan kana da wata gida ka kawo ta komai naka zai kare. Wannan magana ne wanda yake ko al'adance bai da asali balle ma a shari'a na musulunci. Kuma rashin dogon bincike ne da yawa yanzu akwai wanda sun riga sun aure su ko su a nan Milonia ne koyi amma ba san su ba. Akwai wanda yake su ma sun aure su ko suna nan zaman lafiya. Don haka wannan magana ne kawai dai wanda ya taso na champi wanda yake champi ko ba shari'a ba ta ma yadda da shi ba. Kuma batun yanzu ya aka tsare mutum aka ce ka kawo mutum goma wanda ya aure ɗayansu ya zama talaka ko ya kare mutum ba zai iya kawowa ba. Don haka arziki da talauci na Allah ne gaba ɗaya. Dama idan ka aure ta ba kai kuɗi ba Allah bai kaddara za ka yi kuɗi ba ne kawai.
To yanzu sun nemi hukuma ma da ta sa doka akan wannan kyama da ake nuna musu. Ya kake kallon wannan bukata ta su?
Eh to hukuma idan take za ta sa doka abu ne wanda yake da matsala. Gaskiya saboda bai yiwa a tilasta mutum akan abun da constitution na Najeriya bai ce ba kuma constitution na Allah bai ce ba. Ni yanzu wannan aikin malamai ne. Malamai ne na kowace kungiya bangaren dalika bangaren izala tijaniya su ya kamata su wayar ma kansu da ɗan mutanen su da kai saboda wayan gabayin Allah musulmi ne mu musulmai ne. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan musulmi yan uwan juna ne. Kuma ya ce al-muslim akhul muslim duk inda musulmi ke dan uwan musulmi ne. Dan kai dan mutun ya sanya a zuciyarsa cewa in ka aure wanda zaka tsaya ke to har yanzu ka ma yi mai da kaddara ba baka da tauhidi gaskiyar magana. Saka aiki ne na malamai malamai aikin malamai nan ba aikin gwamnati bane su ya kamata su shiga nan wajen. Ba batun waya ce ayi sallah ba ko ayi sadaka. Yanzu nan in mutane suka ji da wannan sun ba da tauhidin su da aqidar su kenan.
To yanzu wannan taro da su dukkawa suka fara a wurin tarurrukan suna bayyana abin da ke damun su. Kana ga zai taimaka wajen kawar da wannan tunani da ake yi a kan su?
Kwarai da gaske ni kaya kamar ni yau da kake tattaunawa da ni na san wannan abin kusan shekara 20 da ya wuce. To amma ina tunanin yanzu yadda ma addinin musulunci da koyarwar malamai ta yawa. Ina tunanin kamar abun ya riga ya wuce in banda yanzu kai magana din ka. Ban dauka cewa ma akwai wannan abu. Don haka hitowa hili su bayyana a san halin suke ciki. Wannan yayi daidai wa daida aiki ya koma akan malamai ne ba akan gwamnati ba.
Duk da matsalar rashin tsaron da ake fama da shi dai taron matan kabilar dukkawan ya samu halartar ɗaruruwan matan dukkawan daga sassa daban-daban na Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasar kokowar gargajiya ta takobi na ƙasa karo na 42 da ke wakana yanzu haka a babban birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. A lokacin hada wannan rahoton 'yan kokowa 16 ne suka rage amma tsakanin tawa da zandar akwai 'yan kokowa 3 na tawa da ba su haɗe ba. Kuma kusan cewa zakaran babban birnin Yamai kuma tsohon zakaran takobin jamhuriyar Nijar na kokowar gargajiya Yakuba Adamu tuni dai ya shaka sa zakaran na karo na 41 da ya wakana a garin Maradi shekaru 2 da suka gabata. Usman Hassan na Tilaberi yana tsaye yanzu haka a dai karshen makon da muke ciki ne idan Allahu ya kai mu za a kammala wannan kokowar gargajiya karo na 42 na takobi na ƙasa bayan da wasar bata samu wakana ba a shekarar da gabata saboda annobar coronavirus. Ita dai kokowar gargajiya ita ce wasa mafi farin jini a
kasashen guriyar Nijar. Idan ko muka leda a bangaren wasannin kwallon kafa na Super League Professional na jamhuriyar Nijar mako na 11 sakamakon wasa daya tilo ne ke hannunmu a halin yanzu. Racing Bukoki ta baban birnin Yamai ta yi kunnan doki banza da Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ita ma ta baban birnin Yamai. Idan aka dibi teburi da ma jaddawalin wasannin kwallon kafa na Super League Professional na jamhuriyar Nijar, kusancewa AS Nijelak ce ke kan gaba da maki 24 yanzu haka, sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta biyu da maki 20. Racing Bukoki ta baban birnin Yamai matsayi na 8 take da maki 11. Daga jamhuriyar Nijar sai mu leka a kasashen Turai, inda yanzu haka tsakanin yan wasan kullan kafa da masu kula da su a kasar Birtaniya ko kuma Ingila, mutum 300 ne suka kamu da cutar coronavirus, yayin da club din kullan kafa na FC Barcelona na kasar Spain ko kuma Spain ya bada sanarwar kamuwar Langley da Dani Alves da Jordi Alba da cutar coronavirus. A dai wannan lokacin fara ministan kasar Faransa Jean Castex ya bada sanarwar cewa daga ranar 3 ga watan Janairun sabuwar shekara 2022 mutum 5,000 ne kawai ɗan kallo za a ba su damar shiga kallon wasannin kwallon kafa saboda ƙara yaduwar cutar coronavirus mai raɗaɗin gaske a dukkan faɗin kasar ta Faransa a daidai wannan lokaci. Shi kuma Kylian Mbappe na club din Paris Saint-Germain PSG ta Faransa ya nuna adawarsa a jiya kasar Qatar a Dubai a lokacin wani biki da aka ba sa wani kambe game da buga wasannin kofin duniya na kwallon kafa a kowace shekara 2, inda a yau ya samu goyon bayan takwaransa Lewandowski na Bayern Munich ta kasar Jamus ko kuma Alman dan kasar Pologne game da wannan zancen. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Mai saurare, kamar yadda ka sani, shirin ‘yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka na bibiyar haƙoƙi da ‘yancin al’umma.
Na yi ritaya a 2015 sai da na shekara 1 da wata 2, babu albashi, babu ko sisi.
Daga lokacin da aka yaɗa maganan nan bai kai kwana 3 ba, ɗan Kwangilan da kansa ya taho daga Abuja zo ya zauna a Yola.
Baya ga haka, shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ke zuwa a ranar Talatar kowanne mako na bin diddigin haƙoƙi tsakanin gwamnati da hukumominta.
Magana da kuɗin mu ana biyan wasu ga mummun yanke shi daga yau.
Shirin kan mata bobatin ƴanci da haƙƙin ƴan gudun hijira.
Shugaban Buhari ya taimake ni ya suko mana da yaro da
ban tafi da yaro na yau shekara 8 yana raye ban sani ba.
A ci gaba da sauraron shirin ƴan ƙasa da hukuma na muryar Amurka da ƙarfe 8 na safiyar kowace Talata.
To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Ma'aikatan agaji guda biyu daga kungiyar rajin kare yara ta Save the Children suna cikin waɗanda aka kashe a wani hali da aka kai a jajibirin Kirismeti, a cewar kungiyar a yau Talata. Kungiyar ta dora laifin halin ne akan sojojin ƙasar da suka yi sanadin mutuwar mutum 35 a jihar Kaya. Cin zarafin fararen hula ciki har da ma'aikatan agaji ba abu ne da za a lamunta da shi ba. Wannan wani hali ne na rashin hankali da ya karya dokar aikin jin kai ta ƙasa da ƙasa, in ji shugaban ƙungiyar yana faɗa a wata sanarwa. Shaidu sun ce jami'an tsaron Taliban sun yi harbe-harbe a yau Talata domin tarwatsa ƙungiyar rajin kare haƙƙin mata da suka gudanar da zanga-zanga a birnin Kabul akan hanawa mata damar yin ilimi da aiki a ƙasar. Matan sun yi tattaki a manyan titunan babban birnin Afghanistan zuwa ma'aikatar bunƙasa tarbiyya da hana miyagun ayyuka wadda ta ƙarfafa dokar ta musulunci kamar yadda Taliban ta tarjama. Wasu masu zanga-zanga sun riƙa kwalaye da ke cewa mun gaji da wariyar jinsi, wani kwalin kuma ya ce mu ne muryar mutane da suke fama da yunwa. A ƙarshe, kafar yaɗa labaran Siriya ta faɗa cewa wani makami mai linzami da Isra'ila ta harba daga tekun Mediterania ya afka wa tashar jirgin ruwan Siriya ta Latakia, inda ya tada wuta da ɓarna mai yawa. Kamfanin dillancin labaran ƙasar na Sana'a ya ce an kai harin ne da sanyin safiyar yau Talata, kana harin ya taɓa wata kwantena a nan tashar jirgin ruwar. Latakia ita ce babbar tashar jirgin ruwa mai yawan hada-hada a Siriya, kana halin na Isra'ila shine na biyu dake auna wurin a cikin wannan wata.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin mu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.